إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka markazin da'awa wanda muke kira da masallacin Imam Siraji a wannan gari mai albarka na Awit a wannan rana ta Alhamis wacce ta daidai da ranar 26 ga watan Al-Muharram hijira 1446 wanda ya daidai da ranar 1 ga watan 8 2024 miladiya dan ci gaba da karatun mu na waiwaye wanda muna karatu cikin littafin Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rashad Nafar Al-Imam Muwaffaq Ad-Din Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudama Al-Maqdisi alayhi rahmatullah wanda ya wasu a shekara ta 620 bayan hijira wannan shine zai zama majalisi na 23 a cikin jerin karatu ta kamar wannan littafin darasin da ya gabata muna cikin faslun fil imani bil ghaibi fasalin da yake magana akan imani da gaibi amma malamin yayi mana taƙaitaccen bayani akan abin da ake nufi da imani da gaibi a cikin ababen da muka karanta kuma yazo yana ba mu misalai akan wannan wace yana wajaba mutum yayi imani da dukkanin abin da manzon Allah ya bayar da labari game da shi sannan kuma ya zama nakali ya inganta an nakalto wannan labarin ta hanyar ingantacciya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da muka gani ko ya kuya gare mu ya zama gaibi ba mu san shi ba mu gan shi ba matukar manzon Allah ne ya bayar da labari ta hanyar nakali ingantacce to ya zama dole mu imani da wannan abu mu kuma yarda cewa wannan abun gaskiya ne sawamu abinda muka hankalta ne da hankulanmu ko kuma abinda muka jahilta ne abinda muka jahilta ba tare da mun sun kai akan hakikanin ma'anarsa ba matakar an ce manzon Allah ne ya bada labarin wannan abu ya zama dole mu yi imani da shi sai ya bada misali yace misalin hadisin al-Isra wal Mi'raj hadisin da yana magana akan Isra'i da Mi'raj wanda an yi shi a farki da manzon Allah aka yi tafiyan dare da shi zuwa Baitul Maqdis daga nan kuma aka hau sama da shi har zuwa saman sammai 7 an yi haka kuma a farki ba a cikin bacci ba wanda abin da yake tabbatar da cewa an yi hakan ne a farki ba a cikin bacci ba Qurayshawa sun yi inkari wannan hadisa ta Isra'i da Mi'raj al-Hadi su ba sa inkarin mafarki kana inda ce musu yayi ta hanyar mafarki ne ba za su yi inkari ba sannan ya ambaci hadisar annabi Musa tsakanin shi da mala'ikan mutuwa lokacin da yazo ga annabi Musa ya ce masa na zo ne domin in karbi ranka sai annabi Musa ya mare shi har sai da idan sa ya fita shi ne kuma wajen ubangijinsa Allah subhanahu wataala ya mayar masa da idan sa ya koma yanda yake to a daidai wannan gabar muka tsaya ci gaba sai ya ce wa min zalika yana daga cikin abubuwa da ya shafi gaibi wanda ya zama dole a yi imani da su ashratu sa'a alamomin tashin alkiyama wanda manzo Allah ya ba mu labari wasu abubuwa ne na gaibi da za su faru nan gaba wanda manzo Allah ya ba mu labari wanda ya zama dole mu yi imani da su al-ashrat jam'i ne na shart wanda ma'anarsa al'alama علامة أشرار علامة من تاش القيامة. الله تعالى شف هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشرارها. شن أقول أبدا سكي جرا إن بدا القيامة تطومس قدم باتار بابا تكي شريبة فقد جاء أشرارها. وأي حقيقة علامة من تصرر دا سنة علامة من تاش القيامة سورة محمد آية تشاتقوس يعني كلمة أشرات هنا نفهم علامومي علامومي تاشن القيامة دو نوك جنفا ورطة يا رجا يا كراتو كنت الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا اضطربت الساعة وانشق القمر. لكن الله يشفى أن لهم إذا جاءتهم ذكرهم تو يا راسي يا إيمان زي موسى أنفاني إذا القيامة ترجع تطيع busi imani ba sai da alkiyama ta tsaya to ya za a yi wannan imani ne musu amfani ba zai musu amfani ba za ka bi imanin su ba da za ka kutuwar su ba mana idan mutum ya sake bai yi imani ba bai tuba daga abubuwan da yake aikatawa na laifuka ba har sai da ya ga ɗaya daga cikin manyan alamomin alkiyama sun fara bayyana a lokacin ne zai ce zai yi imani to Allah ba zai ka bi imanin sa ba a wannan lokacin. To alamun tashin alkiyama suna da yawa wanda daga cikin su akwai alamomi na farko-farko akwai na tsaka-tsakiya akwai wanda za su zo daga ƙarshe. Alamomin da za su bayyana a farko-farko wanda sun riga sun faru ko kuma alamomi na wanda sun riga sun gudana wanda Allah shi ne mafi sani daga ciki akwai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan aiko manzon Allah alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama. Allah ya aiko shi a matsayin annabi. Wannan aikowar da aka yi masa alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama. Shi yasa ake kira sa nabiyyu sa'a annabin tashin alkiyama. Daga shi ba za a sake wani annabi ba sai tashin alkiyama. Yace bu'istu ana wasatuka hatayn. An aiko ni da ni da alkiyama kamar haka. وأشار بأصبعي لي إشارة لياتون سبدابي سبابة لكم من يادكم تتكيح لأن راتر بانسا ياتون سبدابي لأن تكاليش دا القيامة باب نيسا لي إشارة بالسبابة والمسطى من دي كمان دي تبتع بخاري المسلم إمام محمد ياتو تدشي ترمز ياتو تدشي حديث عن السلماني ذاك النبي shi ne annabin karshe daga shi sai tashin alkiyama ba wani annabin da zai biyo baya sa. Haka kuma abubuwan da suka yi ta faruwa na cin nasara da musulunci ya yi aka buɗe wasu garuruwa da yaƙi irin su Farisa da Rum da yaɗuwar musulunci ya yi fransama gabashin duniya da yammacin duniya ya game masharikal ardi wa magharibi ko abanna wa magharibi gabashin duniya da yammacin duniya duk wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama. Nasara da musulunci da yaduwar musulunci a ban kasa duk wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama. Haka abubuwa da suke ta faruwa na fitintunu tsakankanin mutane ya koki da aka yi ta yi tun daga lokacin sahabbai duk wannan alamomi ne na farko-farko na tashin alkiyama. Ya koki tsakanin sahabbai da suka faru tsakanin irin yakin ne faru tsakanin Muawiya da Sayyidina Ali da sauransu aka yi ta zuba da jinin musulmi duk waɗannan suna daga cikin alamomi na farko-farko na tashin alkiyama domin dukkaninsu annabi ya bayar da labarinsu kuma suka faru kamar yadda annabi ya ba da labari. Sannan akwai alamomi na tsaka-tsakiya wanda su suna da yawa wato alamomin suna da yawa sosai wanda shi ne duk wani abu na ban mamaki haka da zai faru wanda manzon Allah ya bayar da labari wanda hakan yana faruwa ɗaya bayan ɗaya abubuwa na ban mamaki wasu manzon Allah ya faɗe su wasu kuma ya faɗi a dunkule abubuwa na ban mamaki za su yi ta faruwa da wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama. Kamar yadda mu a yanzu muna rayuwa a cikin wasu al'amura da suke sabuntuwa abubuwa na ban mamaki wanda ba su faru a baya ba duk wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama. Kirkire-kirkiren nan da ake ta yi a yanzu da kere-kere da kirkiro abubuwa na ababen hawa, ababen sadarwa, kafafen sadarwa, hanyoyin sifiri duk alamomi ne na tashi gar kiyama garuruwa su yi kusa da juna duk annabi ya faɗi wannan kafin kiyama ta tsaya sai garuruwa sun yi kusa da juna ana nufin a samu ababe na mai nasifi wanda tafiyar da za ta ɗauke ka wata guda a da yanzu sai ka yi ta cikin mai ɗan awanni cikin awanni tafiya ce wadda da sai an yi wata guda ana yi yanzu kuma cikin awanni sai a yi wannan tafiya wannan shine ma'anar abinda malamai suka fahimta na cewa garuruwa za su kusa da kusa da juna ma'ana za a samu hanyoyi na zirga-zirga wanda za ka tashi daga nan zuwa wani guri cikin ƙanƙanin lokaci duk wannan suna daga cikin alamomin tashin alƙiyama na tsaka-tsakiya wannan abubuwa da manzon Allah ya bada labari kuma duka sun faru to daga nan sai manya-manyan alamominsu sun kuma manya-manyan alamomin guda goma ne wanda suka tabbata a hadisi manya-manyan alamomi ne guda goma wanda hadisin Muslim ya ambace su hadisin Huzaifa bin Usayd al-Ghifari yake cewa ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadhakaru manzo Allah ya leko ya zo ya samu muna tunatar da juna to kale yace ma tadhakaru me kuke tattaunawa qalu nazkuru sa ai muna ambatan tashin kiyama ne qala sai yace inna halan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayati ai al-kiyama ba za ta tsaya ba sai kun ga wasu alamomi guda goma kafin ta yace fa zakara dukhan dan bace hayaki wa dajjal da dujan wa dabba da wata dabba wa turu ash-shams min maghribiha da fitar kullun rana daga yamma wa nuzul isa ibn maryam da sauka wa nuzul isa ibn maryam da saukar isa dan maryam alaihi salam wa ya'juj wa ma'juj da ya'juj wa ma'juj wa salasa husufin da husufi guda uku da za a yi haskun bil mashriqi hasafi da za a yi a yammacin a gabacin duniya wa haskun bil maghribi da na yammacin duniya wa haskun bi jaziratul arab da girgizar kasa da za a yi a cikin jaziratul arab wa akhiru zalika naru takhruju min al yaman tatrudu an-nas ila mahshari na karshe kuma shine wuta da za ta fito daga yaman ta kore mutane zuwa inda za a tashe su inda za a yi musu abin nan zuwa inda za a tara su a ranar gobe kiyama wannan hadisi ne wanda Imam Muslim da wasu daga cikin malaman hadisi sun fitar da shi dan haka mahadi zai fara bayyana wanda shi yana ɗaya daga cikin manyan alamomin tashin kiyama mahadi wanda yana daga cikin suka ce kafin mahadi wannan kusufat din guda uku za su fara duk da waɗannan alamomin wasu malamai su yi kokarin su rattaba su cewa wannan za ta fara faruwa sai wannan amma hadisan da suka zo da waɗannan alamomin ba su kawo su bisa tsari ɗaya ba za ka ga a wata ruwaya an gabatar da wani kafin wani a wata ruwaya an gabatar da wani kafin wani wanda wannan yake nuna tartibin da ya zo a hadisan baya nuna haka za su faru bi tartib shi yasa malamai suka ce a yi tawakkufi wajen ayyana wacce za ta faru sannan wacce kun gane wannan to amma wasu malamai da haka suka ce kana fahimtar kusufi wannan kusufin guda uku kisfewa kusuf guda uku sun za su fara faruwa na gabacin duniya da yammacin duniya da na jaziratul arab daga nan sai bayyanar mahadi wanda shi yana daga cikin iyalan gidan manzon Allah yana cikin ahlul baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zai fito daga zuriyar al-Hasan bin Ali suka ce manzon Allah yake sunansa kamar sunansa ne haka kuma sunan babansa ana sunansa Muhammad bin Abdullah sunansa Muhammad da Abdullah shi mahadi sunansa Muhammad bin Abdullah kenan shi wannan mahadin da ya bayyana a garin Sa'ul Mu'min ba shi bane dan shi an ce wancan ko Mustafa wane ne na tulun faila wani kenan ba shi bane wanda manzo Allah ya ce mana sunansa Muhammad bin Muhammad to adalci zai yadu a zamanin sa musulunci ya yadu musulunci yayi nasara Allah ya taimaki addini da shi ya cika duniya da adalci kamar yadda ta cika da zalunci a lokacin da zai bayyana dan sai ta cika da zalunci lokacin da zai bayyana to a zamanin sa ne suka ce dujal shi ma zai bayyana a zamanin sa kafin shi mahadin ya bar duniya a zamanin sa mahadin zai bayyana
shi kuma wani makaryaci ne zai bayyana da ido daya wanda Allah zai sanya fitintunu da yawa a hannunsa da abubuwa na jarrabawa bisa ga abinda Allah ya barwa kansa sani na hikimar yin haka sannan sai annabi Isa dan Maryam shi kuma ya sauko annabi Isa dan Maryam alaihi salam zai sauka a karshen kwanakin dujal din zai sauko daga sama shine wanda zai kashe dujal yayi hukunci da hukunci na musulunci ma'ana yayi hukunci da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga zai ci gaba da rayuwa a ban kasa tsawon wani lokaci sannan Allah ya karbi kayan sa shi annabi Isa alaihi salam zai mutu idan ajalin sa ya cika daga a lokacin ne zai rasu musulmai kuma za su yi masa sallah Allah ta'ala yake wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mauti ba wani daga cikin ahlul kitabi face sai yayi imani da annabi Musa kafin mutuwarsa wannan ya nuna cewa zai mutu ne a karshen zamani sannan kuma musulmi su binne shi zai mutu kamar da sauran annabawa suka mutu to suka ce daga nan ne kuma ya jujo majuju za su amma bisa magana mafi karfi ya jujo majuju za su bayyana tun kafin mutuwar annabi Isa tun kafin mutuwarsa ya jujo majuju za su bayyana wanda su kabiloli ne guda biyu ya ajuju wa majuj wanda suna daga cikin bani adam wanda mutane ne da suke cike ko halitta ne da suke cike da sharri mutane ne da suke cike da sharri da fitintunu da zubar da jini za su zo su kuntatawa mutane masu imani har zuwa lokacin da su ma Allah subhanahu wataala zai kashe su sannan sai dabba ta bayyana dabbatul ardi wanda zaka bambance tsakanin musulmi da kafiri وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون إذن وتؤينه اللوكة يي مجانا تر أبقوا أكنس الله يشزام فتر موسى دوات دبا من الأرض وتدق بان أسا تا فتر موسى دبا أبان أسا وإذا ذات رك مجانا رسول كان ومتاني مجانا ترى شو أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون اللي متاني سنكسا شيء مدى أي مباسا يكيني ayar mun yi sharhin takaitaccen bayani akan ta tafsirin mun Ramadan suratul naml ayat 32 da haka idan ta zo za ta sanya wa mu'minai alama ta sanya wa kafirai alama da wannan alamar ake gane wannan kafiri ne wannan mu'mini ne sai a mutane su waye gari ana gane mu'mini ana gane wannan mu'mini ne ana gane wannan kafiri ne min dabbar ita za ta samu kowa alama za a gane tsakanin bambancin tsakanin kafiri da mu'mini suka ce daga nan sai rana ta fito daga yamma wanda fitowar rana daga yamma shine alama ta karshe ta tashin alkiyama daga cikin manyan alamomi idan rana ta fito daga yamma to a lokacin za a rufe kofar karbar imani za a rufe kofar karban tuba ba za a sake karban tuban kowa ba daga nan sai hayaki ya lullube mutane to daga nan kuma sai wuta ta kunno ta koro mutane daga can ari adinin can yankin wani gari da ake ce masa Adin a yankin Yemen ta koro mutane zuwa ga mahshar dinsu ta koro mutane za ta bi su inda suka kwana ta kwana ana za ta kwana inda suka kwana sannan kuma ta bi su ta ci gaba da kora su har sai ta kai su mahshar dinsu to wasu malamai haka suka rattaba yanda alamomin za su faru wallahu a'lam to anan malam yake cewa yana daga cikin ومن ذلك أشراط الساعة daga cikin abubuwa na gaibi da manzo Allah ya ba mu labari wanda ya zama wajibi mu imani da shi shine akwai alamomin tashin kiyama sai ce misalu khurujid dajjal ko yace misali akwai bayyanan wato dujal bayyanan dujal ya fito wa nuzuli isa ibn maryama da kuma saukar isa dan maryama alaihi salam fa yaqtuluhu shine wanda zai kashe dujal shi dujal an kira shi da suna dujal saboda shi makaryaci ne daga addajal shi ne alkarib karya sannan ana kiran shi masihun dajjal ana kiran shi almasih suka ce saboda zai game kasa cikin gaggawa wato zai game kasa ta ko'ina zai taka kasa gabashinta da yammacinta wasu kuma suka ce an kira shi almasih bi annahu mamsuhul aini idan sa a shafe yake guda ɗaya awar ne ido ɗaya ne gare shi ana kiran shi almasih saboda idan sa ɗaya shafaffe ne zai yi da'awar allantaka yi da'awar cewa shi Allah ne shi ubangiji shi yasa Allah subhanahu manzo Allah yace Allah ba mai ido ɗaya bane aga dujan ido ɗaya gare shi don shi Allah ba mai ido ɗaya bane zai dawar Allahntaka sannan a jikin goshin sa za a rubuta kafir kowa zai iya karantawa cikin masu imani gashi na rubuta kafirun a goshin sa zaka shi dujan ne gurbatacce masihud dalala wanda zai rika jirkice shafe mutane daga shari'a yana mai da su zuwa gabata to a lokacin ne annabi Isa zai sauko masihul hidaya kaga shi ya zama masihul dalala shi kuma annabi Isa ya zama mai masihul hidaya wanda zai zo ya shiryar da mutane annabi Isa dan Maryam an kira shi al-masihu shi annabi Isa suka ce annahu yamsahu alal maridi wannan abannan yakan shafi mara lafiya fa yifa bi iznillah sai a warkar da shi da iznin Allah yakan shafi mara lafiya da hannunsa kawai sai ya warke da zaran ya shafi mara lafiyan zai warke da iznin Allah to sai ake kiransa al-masih kana al-masih anan masihul hidaya shine wanda zai sauka ya kashe masihul dalala zai yi ta neman sa har sai sun haɗe a wani guri da ake kiransa babu luddin a yankin Falastin wani gari ne luddin a nan za su haɗu ya kashe dujan shi annabi Isa sannan ya yi hukunci da shara'ar musulunci ya karya as-salib shi ne wannan cross da kiristoci suke gicciye wannan da kiristoci suke ratayawa ko suke makalawa zai karya salib ya kashe alade sannan kuma ya sauke jizya ba maganar jizya ko ka musulunta ko a kashe ka zai yi hukunci kuma da hukunci na shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai zama mabiyi ne ga manzon Allah mai hukunci da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abinda malamai suka fada a takaice game da kissar shi al-masihud dajjal shi masihud dajjal suka ce zai bayyana ne tsakanin sham da iraq wata hanya tsakanin sham da iraq nan zai fara bayyana zai fara kiran mutane su zo su rika bauta masa yawa-yawan wanda za su bi shi su ne yahudawa da mata da mutanen ƙauye su ne za su bi shi yahudawa da mata da kuma mutanen ƙauye su ne mafiya yawan da za su bi shi don haka wajen mutum 70,000 na yahudawa za su bi shi daga cikin yahudawan Asfahan da aka zai tafi a ban kasa ya zagaye ta dukkanin ta yadda ka san girgije yana gudu haka yadda ka san hadari yana tafiya haka zai tafi ya gane kasa gaba daya in banda Makka da Madina ne kadai ba zai iya shiga ba zai yi kwana 40 ne duka amma waɗannan kwanaki 40 da zai yi yininsa na farko kamar shekara ɗaya yake yini na biyu kamar wata ɗaya yini na uku kamar juma'a kamar sati ɗaya kenan sannan sauran yininnikan kuma kamar sauran yininnika da aka saba gani idan sa ɗaya ne an rubuta kafir a goshin sa wanda mumini duk suna ganin wannan kafir yana da fitintunu iri-iri zai ce sama ta yi ruwa ta yi ruwa ya ce ƙasa ta fitar da tsirrai yana da wuta yana da aljanna sai dai wutarsa ita ce aljannar sa kuma ita ce wuta in ka shiga aljannar sa to wuta kai daga can in ka shiga wutarsa to daga can kuma aljanna kai manzo Allah ya tsoratar game da shi ya ce duk wanda ya ji labarin sa to yi ta gudu in ka ji ta gabas to yamma karka tunkare shi yace kuma duk wanda ya riske shi har Allah ya sa suka haɗu ya ga wannan kafir din a goshin sa to ya karanta masa ayoyin farko na suratul kahfi wannan duka yana nan a cikin hadisai ingantattu na manzon Allah Imam Muslim ya fitar da hadisin Abu Dawud da sauran malaman hadisi da annabi Isa zai sauko a zamanin sa shi kuma kamar da malamai suke ijma'i Qur'ani da sunna da kuma ijma'i na salaf sun tabbatar da cewa annabi Musa a annabi Isa zai sauko hadisin Abi Huraira ya tabbatar da wannan annabi Isa zai sauko manzo Allah ya ce wallahi la yanzilanna Isa ibn Maryam hakaman adlan to wallahi annabi Isa sai ya sauko yana mai hukunci na adalci Bukhari ya fitar da hadisin kitabul buyu babu qatlin khinzir Muslim ma kitabul iman babu nuzul Isa ibn Maryam hakiman bi shari'ati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadisi Abi Huraira hadisi ne Bukhari da Muslim ma da haka musulmi sun yi ijma'i akan cewa annabi Isa zai dawo sabanin masu inkari akan dawowarsa da cikin manyan manyan malaman mu Allah ya ji kansu da rahama Sheikh Abubakar Gumi yana daga cikin wanda yake da fa'intar annabi Isa ba zai dawo ba wanda wannan kuma kuskure ne wanda ba za a rasa shi daga mutum ba ko da in garman doki ne sai an same shi wata rana da me yayi tuntube ya fa zai sauka a gurin da ake kira al-Manaratul Bayda a gabasin Dimashq na Syria yana mai dora hannayensa guda biyu akan fuka-fukin mala'iku guda biyu zai sauko idan ya sauko suka ce wato idan ya yi numfashi duk kafirin da ya ji iskar numfashinsa zai mutu kuma iskar numfashinsa yana kai iya inda ganinsa yake gani kun gane annabi Isa to zai ta neman dajjal zai ta neman dajjal har sai sun ci karo a Babuluddin to wannan kucin ne zai kashe shi idan ya kashe shi to zai karya salib ya sauke jizya sai dai ka musulunta ko a kashe ka ya kasance Allah kadai ake bautawa sannan ya je ya hajji ya yi umara duk wannan ya tabbata hadisin Muslim wani daga cikin abin da muka ambata din ma yana Bukhari da Muslim Arwar Ahmad da Abu Dawud suka ce annabi Isa zai ci gaba da rayuwa bayan ya kashi Dajjal zai shekara 40 kafin ya mutu bayan ya kashi Dajjal zai ci gaba da rayuwa shekara 40 daga baya sannan ya mutu sannan musulmi su yi masa sallah kuma ya tabbata Abu Dawud ya fitar da shi Imam Ahmad ibn Hibban da wasu daga cikin malaman hadisi Bukhari ma ya fitar da wannan a cikin tarihinsa cewa za a binne shi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wannan kuma Allah ne mafi sani cewa za a binne shi tare da manzon Allah to a zamanin sa ne kafin ya mutu shi annabi Isa ya ajuju wa ma'juju za su bayyana shine anan malam yace wa khuruji ya ajuju wa ma'juju da kuma fitowar ya ajuju da ma'juju wasu kabilu ne guda biyu daga cikin kabilun yan adam kissarsu tana nan a cikin alkur'ani tare da kissar Zulkarnain sarkin nan wanda yake mumini wanda Allah ya bashi tamkini ya bashi iko ya bashi karfin mulki yayi tafiya sai da yake gabashin duniya da yammacin duniya yana tafiya yana yaki har sai da yake gabashin duniya sannan ya dawo yana tafiya yana yaki har sai da yake yammacin duniya yana kiran mutane zuwa ga musulunci yana kiransu zuwa ga tauhidi yana jihadi zuwa ga musulunci lokacin da ya iso tsakankanin wasu duwatsu ne guda biyu manya to sai samu wa'insu mutane wanda ba sa jin yaransa sai ta hanyar fassara suka sanar da shi matsalarsu cewa akwai wasu mutane ana ce musu Yajuju da Majuju suna zuwa suna cutar da su qalu ya zalqarnaini inna Yajuju wa Majuju mufsiduna fil ard فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا سكا يا ذا القرنين لله اكو ياجوج da majuju suna fasadi suna banna a ban kasa shin ba za mu sanya maka wani haraji ba mu tara maka wata dukiya da zamu baka akan ka sanya mana wani dam tsakanin mu da shi su daina tsakanin mu da su daina shigowa qala ma makanni fihi rabbi khair abinda Allah ya bani iko akan sa abinda Allah ya bani na dukiya shi yafi alkhairi fiye da abin da za ku bani yake yadda ya karbi komai a wajensu amma ya nemi su taimaka masa su kawo kayan aiki suka kawo kayan aiki hatta idza sawa baina sarfaini qala fuku har sai ya shiga tsakanin duwatsun guda biyu aka dora tsakanin karafuna da gaci da tagulla da wane ne aka yi ta hura wuta har sai da suka narke suka zama wani wato wani sandararren karfe wanda ba za a iya huda shi ba wasta'u an yazharuhu wa mustata'u lahu naqaba ba za su iya hawan shi ba saboda sulbin shi sannan kuma ba za su iya huda shi ba za su iya huda sai zama wannan shine sad wani abin nan wani dam da ya toshe mana ya ajuju wa ma'juju wanda wannan wata ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah Zulkarnain yace wannan yana daga cikin rahmar Ubangiji amma a ƙarshen zamani za su samu damar ruguza wannan dam tunda tun manzo Allah yana raye ce sun huda shi tun yana raye ya zo a firgice sahabbai suka tambaye shi yace ya zuwa ma'aikatu sun samu nasarar ula dam sun samu sun dan ula shi to haka zasu ci gaba da yi har zuwa lokacin da zasu rusa shi a ƙarshen tashin alkiyama. A yanzu dai Allah yace fa mastau an yazharuhu musata'u lahu naqab, amma ƙarshen zamani yace fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan, idan alƙawarin ubangiji na yazo Allah zai mai da shi kamar an nike gari, kuma alƙawarin ubangiji na gaskiya ne. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ سَأَتَعْقُدُ لَجُونَكُمَا ذَا يَا يُنْجُرُ مَا جُونَ ذَاكُمَا يَنْ أَنَمْ تُتِيْكَ بَرَقَ النَّرْسُ تُزَاكَ فِتُو سِئِسْكِ مُتَعَنَا نُّونِيَا رَسِكِ رَيْ وَأَيْنِ سِتَبَ النَّاسُ نَا زُبَدَ جِنِي سُنَا يَاكَ أَبُوَّا لَشَرِّ ذَا سِي شَرٌ دَبَا وَنْدِي سَنْشِ سِي أَلَّا تَبَرِنْ دِي يَزُوَا بَيَانُ مَنْدِي يَزُوَا تِكِنْ حَدِيثِ سُكُمَا يَنْ أَدَمْ بَاسَا إِيَا فَتَعَ دَسُ mutane ba sa iya faɗa da su, kuma ƴan adam din ne, amma su suna da Allah ya ba su wani ƙarfi da wani abin nan da wani saurin da ƴan adam ba sa iya faɗa da su. Sai daga ƙarshe Allah zai aika musu wani rashin lafiya da zai zo ya halaka su. Kissar su tana nan a Muslim, hadisin An-Nawas bin Sama'i yake cewa manzon Allah ya ce game da Isa ɗan Maryam, manzon Allah ya faɗa ya ce annabi Isa ɗan Maryam shine zai kashe dujjal, bayan ya kashe dujjal ana cikin wannan halin sai Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi Isa ya ce ka fita da bayina ka je da su wani guri da za ka koye su, domin akwai wasu bayina da za su bayyana wanda ba wanda zai iya tunkaran su, ba wanda zai iya faɗa da su. Za ka tafi da bayina ku samu wani ƙololuwar dutse ku haye ku ɓuya a can, wato wanda suke mabiyan annabi Isa muminan da suka rage tare da shi. Annabi Isa zai tafi da su can ƙololuwar wani dutse ya haye, inda ya jujo majujun ba za su je can ba. To sai Allah ya aiko ya jujo majujun, za su riƙa gangarowa wa hum min kulli hadabin yansurun hatta idza fatahna ko futihat ya jujo majujun wa hum min kulli hadabin yansurun, lokacin da za a buɗe dam ɗin za ka ga suna ta kwararowa ta kowane tudu da kwari, za su biyo ta kan wani kogi buhairatu tabra abin nan buhairatu tabariya, wani kogi ne yana nan a hali yanzu, su shanye ruwan gaba ɗaya a lokaci guda su wuce. Wanda suka biyo bayansu za su zo su ce wurin nan fasalin mu akwai ruwa, amma na gaba wanda suka wuce sun shanye ruwa. Sai sun zo wani guri daidai wani dutse da ake kiransa Jabalul Hamr, wanda dutse ne a Baitul Maqdis. Su duba su gaba kowa su ce to mun kashe mutanen duniya baki ɗaya, to yanzu mu shirya mu kashe mutanen sama, halittun da suke sama. Za su ɗaga kibiyoyinsu su harba sama, sai Allah ya dawo musu da kibiyoyin da jini a jikin kibiyoyin. Sai su ce to sun kashe halittun sama sun kashe na ƙasa, yanzu ba kowa sai su. Shi kuma annabi Isa yana can sun tsare shi a kan dutse ba halin saukowa. Manzo Allah ya ce a lokacin kan sa a baka kai na sa, ya fi maka a ce fiye a baka mi'atu dinar, a baka dinari ɗari, dinari ɗari dukiya ce mai yawa, to a baka kansa ya fi a baka dinari ɗari a lokacin, saboda tsananin bukata da yunwa da suke cikinta. To sai annabi Musa, annabi Isa ya kai ya roƙi Allah, sai Allah ya aiko musu wata tsutsa da ake kiranta annaruf, za ta shiga cikin wuyayensu, to sai su faɗi su mutu gaba ɗaya a lokaci guda. Wato wannan tsutsan za ta zo ta shiga cikin wuyansu, to gaba ɗaya kuma za su mutu a lokaci guda. To a lokacin da za su faɗi su mutu, annabi Isa sai ya sauko tare da sahabbansa da suke tare da shi. Amma in sun sauko babu inda za su ajiye ƙafafuwansu, duk inda suka duba mushansu ne. To a lokacin ne kuma annabi Isa zai roƙi Allah da shi da sahabbansa, sai Allah ya aiko wasu tsuntsaye masu kamar wuyan raƙumi, sai su zo su yi ta ɗauke waɗannan gawayen suna jefarwa inda Allah ya bar wa kansa sani, suna ɗauke su suna jefarwa. Hadisi yana nan cikin Muslim da dai Kitabul Fitan babu zikirin Dajjal, hadisi ba lamba 2937, za ka ga wannan bayanin da nake maka. Don haka kaga dujjal zai bayyana tun lokacin annabi Isa yana raye, zai bayyana tun a ba dujjal ba, ya jujo majuj, za su bayyana tun annabi Isa yana raye. sai dai ba zai iya yaki da su ba mun je da zai kasance zai koma can kan dutse da shi da mu'minai da suka yi imani tare da shi har sai an hallaka yaji da majudin gaba daya sannan su samu damar saukowa to wannan yana suna daga cikin manyan manyan alamomin tashin alkiyama sanai cewa ku yi dabba da kuma bayyanar dabba dabba da za ta fito a ƙasa wasu na cewa daga cikin ƙasa za ta fito amma sauran malamai suna cewa dabba ce kamar sauran dabbobi ba daga cikin ƙasa za ta fito ba ma'ana Allah dai zai fitar da ita ne Allah zai abin nan din ba ta dama ne ta rika magana da mutane tana musu wazi akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimu wasu malamai su yi kokarin fadin siffarta kaza ne guri kaza za ta fito da sauransu amma duka hadisan da suka zo da labarin wannan dabbar hadisai ne wanda ba su inganta ba haka dabba ce da za ta bayyana a ban ƙasa kamar da Allah ta'ala ya faɗa a cikin wannan ayar kuma za ta faɗa a hadisi amma ya za ta fito yaya kamanninta suke a ina za ta fito a wani guri za ta fito wannan Allah ya bar wa kansa sani domin duk hadisan da suka zo da labarinta babu wanda ya kai labari ina fata an fahimta to idan wannan dabbar ta fito sannan kuma wa tulu'ish shamsi min maghribiha yace da kuma bayyanar rana daga yammacinta rana ta fito daga yamma mutane kawai ana duba rana ta fito daga gabas kawai sai a ga ta fito daga yamma rana tana fitowa daga gabas ne yadda aka sani ta fadi yamma wannan shine sunnatullahi al-kauniyya fi shams sunnar Allah wadda ta saba gudana dangance da rana ita zagayawa take yi tana zagaye duniyar ta fito daga gabas ta fadi yamma haka za ta ci gaba da tafiya har tashin alkiyama sabanin yanda malahida suke cewa ita kasar ita ce take zagaye rana ita kuma rana tana tsaye guri daya to mu kuma abinda muka fahimta daga shari'a akasin wannan muka fahimta domin su dama kwakwalo su kullum a kife take suna kallon abu ne daga da akasin yanda yake mu abinda muka fahimta rana ita ce take ne take zagaye duniya rana ita ce take gudu take zagaye duniya da rana da sauran aflak su suke zagaye wannan duniya ta mu kamar Allah ya bada labari kamar na manzon Allah ya bada labari kuma kamar da al-mahsus hissiyan abinda muke gani yana faruwa kenan ga ta fito ta yamma ta gabas ta fadi ta yamma ga annabi Ibrahim yana kalubalantar kafirin zamaninsa Namrud yana cewa fa inna Allah yati bi shamsi min al-mashriqi fati biha min al-maghrib Allah yana zuwa da rana daga gabas kai ka zo da ita daga yamma saboda yayi da'awar allantaka yayi da'awar yana tashiwa yana rayawa kaga shi ubangiji ne bisa annabi Isa abinnan annabi Ibrahim ya kalubalance shi da wannan mu'jizar wadda take mai girma wanda ya dimotar da shi yace to Allah yana fitowa da rana daga gabas ta fadi ta yamma mu mun san Allah yake yin wannan ba kai ba dan kafin a haife ka ma rana tana fitowa daga gabas ta fadi yamma dan haka ba kai bane ba kai kake fito da ita daga gabas ta fadi yamma ba to yanzu muna son kai tunda kai ma ka ce kai ma ubangiji ne to ka dawo da ita ta fito daga yamma ta fadi gabas da yake amsa wannan mai faru fa buhital ladhi kafar wanda ya kafirta sai ya dimoce saboda ba zai iya yin abin da aka ce yayi ba in kuma Allah ne da gaske kaga zai yi wannan abin da aka ce yayi ba zai iya ba to sunnar Allah dangance da rana tana fitowa daga gabas ta fadi yamma tana zagaye duniya idan tana bangaren da take ta haska wannan bangaren wancan bangaren da bata nan dare ne in ta koma ta can bangaren ta haska wancan bangaren bangaren da bata haskowa ya zama dare wannan shine abin da yake janyo dare da rana in ta laɓe ta nan bangaren can ya zama dare nan ya zama haske inda ta dawo idan ta jiyo ta nan bangaren wajen da ta jiyo nan ne yini can da babu ita baya ganin haskenta can ne dare to haka dare da rana suke jujjuyawa gini akan yanda rana take zagaye duniya wannan kudura ce ta Ubangiji to idan wannan tsari ya zo ya rikice to alama ce ta tashin alkiyama idan Allah ya so ya ruguje wannan duniyar to zai mayar da ranar ta fito daga yamma maimakon gabas yadda ta saba wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama tace babbar alama ta karshe daga cikin alamomin tashin alkiyama tsarin wannan kaun din gaba ɗaya zai zo ya rushe duniyar gaba ɗaya za ta rushe shikenan kuma sai magana tashin alkiyama mun ga da wannan rana ita gudu take tana zagaye duniya wannan shine abin da muka fahimta daga alqur'ani da sunna ba za mu bar shi ba mu tafi zuwa ga wata nazariya da wani yayi mana yace wa ashbahu zalika da makamancin wannan abubuwa ma sahabihin naqal shine abinda naqali ya inganta da shi ana abinda aka nakalto daga manzo Allah wanda ya inganta wayannan duka suna daga cikin abubuwa na gaibi da ya zama dole mu yi imani da shi dan da yace wa ashbahu zalika yana ishara zuwa ga abubuwan da ya ambata a baya na alamomin tashin alkiyama wanda al'amura ne na gaibi wanda suka tabbata da dalilai ingantattu wannan kuma shine asali wannan shine gado shine ka'ida duk abin da zamu yadda da shi na gaibi ya zama dalilin da ya kawo shi ya inganta amma idan dalilin da ya zo da shi mai rauni ne to ba zamu yadda da wannan abun ba ba zamu yadda da shi ba sai in abin da ya zo da bayanin wannan gaibi dalili ne da ya inganta hadisi ne da ya inganta a bangaren abin da ya shafi aqida ba a dogara da hadisi wanda yake mai rauni wannan duka malaman sun yi ittifaki bangaren abubuwa na falala targhib wa tarhib nan ne aka samu wasu malamai suka ce ana iya aiki da hadisi dha'ifi duk da shi ma wannan magana mai rauni ce malaman sun mayar da ita da ka bangaren abin da ya shafi aqida ana dogara ne da ingantaccen hadisi sawa'un hadisin mutawatir ne ko ahad ne ba dole sai hadisi mutawatir ba hadisi mutawatir ne ko hadisi ne ahad inda ya inganta abinda ake bukata kawai ingancin sa ahlus sunna ba sa bambance tsakanin hadisi mutawatir da hadisi ahad al madar ala sihha faqat abinda ake bukata ingancin hadisi in hadisi ya inganta wajibi ne ayi hujja da shi akan abinda ya shafi aqida inda ya inganta ba tare da shakka ba tare da kokonto ba kuma in ya inganta to ya tabbata maganar manzon Allah ne manzon Allah kuma baya magana na san zuciya in dai sanadin sa ya inganta to ba wani injiri kuma da ya rage da za a bar shi a ce ba za a yi imani da shi ba tunda ahad ne in dai isnadin ya inganta to baka da wani uzuri sai kai imani da abin da hadisin ya zo da shi sannan yace wa azabul qabri wa na'imuhu haqqun yanzu ya gama maka da maganar abin da zai faru kafin mutuwa kafin tashin alkiyama domin kuma zai tsallaka ya maka magana akan abubuwa da za su faru a barzakh kaga manzo Allah ya ba mu labarin wasu abubuwa da za su faru na gaibi a wannan duniyar kafin mutuwa alamomin tashin alkiyama wanda muka bi ta kansu din nan muka lissafa wasu daga cikin su to haka kuma a barzakh akwai wata rayuwa da za a yi wanda ita ma wata rayuwa ce ta gaibi wanda ba wanda zai iya gaya maka hakikanin kaifiyarta sai Allah da manzansa zuwa su gaya maka yanda abin yake faruwa amma kai ba za ka iya gano hakan da hankalinka ba shi yasa cewa azabul qabri wa na'imuhu haqqun kuma azabar qabri da ni'imar qabri gaskiya ne yana daga cikin al'amuran da manzo Allah ya ba mu labarin su azabar qabri da ni'imar qabri hadisai sun zo ta hanyar tawaturi game da wannan masu aqidar mu'tazila su ne suke inkarin azabar kabari da ni'imar kabari gini akan gurbatattun hankulansu sun gina wannan aqidar akan gurbatattun hankulansu suna cewa mu in bude kabari ba maganin azaba ba maganin me ba maganin ni'ima su kuma duk abin da ba su fahimce shi da hankalinsu ba ko hankali baya nuni zuwa gare shi ko su sai da wannan abun ba haka in mun bude kabari ba maganin ni'ima in mun bude kabarin kafiri ba maganin azaba haka suke ce su musu yadda azabar kabari ne ta ya za a ce mala'ika guda biyu su shigo kabari dan matsatsan kabarin nan su tashi mutum zaune su yi masa tambayoyi haka suna ginawa ne da hankalinsu haka shi yasa suka ƙi imani da wannan amma abinda malamai suke ce musu al-umuru mabniyatun al-umuru la takunu mabniya ala mushahadati al-amra ba wai an gina al-amra bane akan abin da ku kuke gani ko kuka shaida ko hankalinku ya gano ba akan wannan ake gina al'amura ba ana gina al'amura ne akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara Allah gina al'amura ne ala qudratillah akan kudran ubangiji ba akan abin da hankalinku ya gano ba ko hissunku ya fahimta da hankalinku da tunaninku ba ya da mashiga a cikin al'amura na gaibi azabar kabari abace da ta tabbata da alqur'ani da sunna da ijma'in malaman sunna a cikin alqur'ani Allah yake wala nuziqannahu min al'azabil ajna duna al'azabil akbar lalle zamu dandana musu wani abu na azaba mafi kankanta kafin su kai ga azaba mafi girma suka ce al'azabul adna shine azabul qabr azaba mafi kankanta ita ce azaban qabr ko kuma abubuwa na bala'o'i da zasu same su tun a duniya bala'i da musibu da zasu same su tun a duniya wannan yana daga cikin al'azabul adna wasu malamai suka ce ana nufin azabul qabr wasu suka ce ana nufin musibu da zasu same su tun a duniya kafin mutuwa da bala'o'i da kuma dora musulmi a kansu su kama su su karkashe na kashewa su ribace na ribacewa a matsayin bayi duk wannan yana daga cikin al'azabul adna wasu malamai suka ce ba abin da zai hana a hada biyun duka karkashin aya azabul adna zai iya daukar azabar da za a yi musu a duniya da kuma azabar da za a yi musu a cikin kabari ba abin da zai hana wa'annan tunda ba sa cin karo su shiga karkashin ayar gaba ɗayan su Allah zai musu azaba a duniya ta hanyar musibu da za a saukar musu musulmi su karkashe su da sauransu sannan su je kabari kuma Allah ya musu azaba a cikin kabari kafin su je su tarda azaba ta lahira wanda ita ce mafi girma sannan Allah ya ce wa mutanen fir'auna annaru yuraduna alaiha guduman wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab wuta za a riƙa gitto su a kanta safe da yamma kuma a ranar gobe kiyama a ce ku shigar da fir'auna da mutanensa cikin matsananciyar ko mafi tsananin azaba suratul rafir aya ta 46 to nan da Allah ya ce annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wuta za a riƙa gitto su a kanta safe da yamma wannan ana magana akan me azabar kabari dan a nuna maka wannan azabar ba ita ce ta lahira ba shi yasa aka ce wa yawma taqumu sa'a shi yake nuna ashe wannan kafin alkiyama ta tsayu ne za a yi musu wannan azabar za a daga gitto su akan wuta safe da yamma ana musu azaba wato azabar kabari a ranar da alkiyama za ta tsaya za a ce adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ku shigar da fir'auna da mutanansa cikin mafi tsananin azaba wannan sai ya nuna maka cewa wannan azaba da za a yi musu azaba ce ta kabari in alkiyama ta tsaya kuma za a kai su zuwa azaba wuta Allah ya kare to kaga a cikin wa'annan ayoyi da muka karanta akwai dalilai masu ƙarfi da suke nuni zuwa ga cewa akwai azaba a cikin kabari akwai kuma hadisai da suka zo ta hanyar tawatur akwai al-hadis al-mutawatira ba ma ahad ba mutawatira da suka zo game da azabar kabari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa anan ibn qudama ya kawo wasu daga cikin dalilan yace wa qad ista'adha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minhu wa amara bihi fi kulli salati gashi na a cikin littafin mujakkar yace wa qad ista'adha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minhu haqiqa manzo Allah ya nemi tsari daga azabar kabari wa amara bihi kuma yayi umurni a nemi tsari daga azabar kabari fi kulli salati a cikin kowace sallah manzo Allah yayi umurni ayi wannan har ma malamai suke ganin yin wannan addu'a ta neman tsari daga wannan abubuwa guda hudu a cikin tahiyyan ƙarshe wajibi ne farilla ne farilla ne a yi wannan addu'a wanda bai iya bai je ya koya manzo Allah ya nemi tsari daga azabar kabari wannan dalili ne da yake nuna cewa azabar kabari gaskiya ne abu ne mai faruwa wanda zai afku in ba haka ba annabi ba zai nemi tsari daga gare shi ba kuma ba zai yi umurni mu ma mu nemi tsari daga azabar kabari a cikin kowace sallah yace istaeezu billahi min arba'in ku nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu min azabi jahannam wa min azabi al-qabri wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal ku nemi tsarin Allah daga abubuwa guda hudu ku nemi tsarin sa daga azabar jahannam ku nemi tsarin sa daga azabar qabri ku nemi tsarin sa daga fitinar rayuwa da mutuwa ku nemi tsarin Allah daga fitinar masih ad-dajjal hadisin imamu ahmad ya fitar da shi a musnad din sa muslim ya fitar da shi da lamba ta 588 Abu Dawud ya fitar da shi da lamba ta 983 Nasa'i ya fitar da shi a juzi na 3 shafi na 58 da lamba ta 1309 hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu kenan in kazo Allahumma inna a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min adhabi fitnati aw min fitnati al-mahya wal mamat wa min fitnati al-masih ad-dajjal bayan kai tahiyya kai salatin manzo Allah salatin ibrahimiyya kuma sai ka karanta wannan addu'a a cikin tahiyya dole ne wannan farilla ne wannan bisa magana mafi karfi wanda bai iya ba sai ya koya to wannan shi yake nuna maka cewa shi azabar kabari gaskiya ne wanda har manzo Allah ya umurni a nemi shi ya nemi tsari daga gare shi kuma ya umurce mu mu riƙa neman tsari daga wannan azaba sannan ita wannan azaba ta kabari akwai sabubban da suke janyo ta abin sabubban da suke janyo wa mumini azaba dan har mumini yana iya fuskantar azabar kabari ba dole sai kafiri kadai ba har mumini shi mumini akwai sabubban da suke janyo masa azabar kabari daga cikin sabubban akwai giba da annabimanci duk wanda yake giba in ka zauna sai ka yi gigar wani sai ka ci naman wani sai ka ambaci wani ka yi gigaras zikiruka akhaka ma yatarahu ka ambaci dan uwanka da abin da in a gaban shi ne baya so ba zai ji dadi ba shine giba ko yayi ko bai yi ba kar ka dauka cewa giba sai abin da mutum yayi abin da mutum bai yi ba in ka faɗa abin da bai yi ba kai masa ƙarya abin da yayi ne zaka faɗa amma ba a gaban sa ba zaka faɗa in yaji ba zai ji dadi ba wannan shi ake cewa giba kisa an zaka yi giba sai ka dan waiwaya ka gani kenan kai ma ka san ba ka sani shi haka annabimanci hada wani da wani ka hada wani da wani suna fahimtar juna suna son juna ka zo ka raba su ta hanyar annabimanci wannan yana daga cikin abin da yake janyo azabar kabar haka rashin tsaftace jiki daga bawali in ka je fitsari baka tsayawa fitsarin ya gama sauka kawai ka tashi ba ruwanka ko mutum ya yi fitsarin ba tare da ya tsaya gogi da kyau ba ko yana fitsarin yana watsowa jikinsa ba tare da ya damu ba wannan yana janyo azabar kabar manzo Allah ya shuɗe ta gabar musu kaburbura guda biyu ce innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir ana musu azaba ba akan wani babban laifi a wajenku ba yace ala innahu la kabir sai dai laifin da suke yi babba ne amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min bawli dayansu baya tsaftacewa daga bawalinsa baya barranta daga bawalinsa wa amma al-akharu fa kana yamshi bin namima nabiyin kuma yana yawo da annabimanci bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga ibnu abbas wannan sai ya nuna zuwa ga cewa ashe azabar kabari hatta mu'mini yana iya fuskantar azabar kabari saboda wasu zunubai da yake aikatawa wani hadisi manzo Allah yake cewa innal mayyita la yu'adhabu fi qabrihi bima niha alayhi mamaci ana yi masa azaba a kabarinsa saboda kuka da iyalansa suke masa in ka mutu iyalai sai ta kuka in baka bar musu wasiya ba in ka yi wasiya in na mutu kar ku mun kuka to in suka yi bai shafe ka ba amma in baka bar wasiya ba sai ka mutu suka yi ta rusa kuka irin wanda yake ya saba ma shari'a to za a yi wa mutum azaba a cikin kabari saboda wannan kuka kuma hadisi na Bukhari da Muslim sun fitar da shi hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dan haka niyaha tana daga cikin sababin da yake janyo azabar kabari yace wa fitnatul qabri haqqun dan haka dai fitnan kabari gaskiya ne inji Ibn Qudama wa su'alul munkarin wa nakirin haqqun kuma tambayoyi da munkar da nakir za su yi a cikin kabari gaskiya ne munkar da nakir ya tabbata hadisi ya tabbata cewa wa'annan mala'ikun guda biyu sunansu munkar da nakir mun yi magana wannan a cikin karatun mu na أحكام الجنائز البانية حسن حديث منكر دنكير وإنما لا يكون قد يبيو زاس زوا متني إذا أكساشي تكين كبرانسا أكا بنيش متى نمد سكا بنيش سكا قوما إذا سكا قوما إنا جم كوكان تفير تاك المنس سيوا إنما لا يكون قد يبيو سزو بايان أنداو مسا درانسا أجكنسا وترى يواتي رزائي تأبرزق su zo su tashe shi idan suka tashe shi za su tambaye shi su ce man rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka wa man nabiyuka man rabbuka wane ne ubangijinka wa ma dinuka kuma menene addininka wa man nabiyuka kuma wane ne annabinka mumini hankalinsa ba zai tashi ba zai ce rabbi Allah wal islamu dini wa nabiyyi muhammadun sallallahu alaihi wasallam zai ce ubangijina shine Allah addinina shine musulunci annabi na shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai yi taraddudi ba zai yi wani iina ba amma munafikin Allah munafiki irin munafikan nan wanda shi a zuciyarsa yana shakkar musulunci amma da baki ya cika mutane cewa shi musulmi ne amma a zuciya yana inkarin abubuwa na musulunci ba zai iya fada ba ana yi masa tambayar sai ya dimoce ce naji mutane suna fada ni ma nake fada ha ha la adri ban sani ba naji mutane suna fadar wani abu ni ma sai na fada to kada shi na farkon wanda ya fada daidai za a bude masa kofofin aljanna shi kuma wannan da ya kasa fada ya dimoce za a kuntata masa kabarinsa har sai a wazunsa wato kashin hakarkarinsa sun sarku da juna sana a bude masa wato kofar wuta daga inda yake wato wutar yana hango wutar da zai shiga wannan ai tashin hankali daga inda yake wanda azabar wutar yana iske shi hadisi ne wanda Bukhari ya fitar da shi hadisin Anas bin Malik Muslim ma ya fitar da shi kuma yana cikin musnad da Imam Ahmad daga Abi Huraira Bukhari daga Anas bin Malik Muslim da wato wannan Ahmad sun fitar da shi daga Abi Huraira radiyallahu anhu Tirmidhi ya fitar da shi daga Al-Bara bin Azib Abu Dawud shi ma kuma ya fitar da shi wanda Ibn al-Asir ya fitar da shi a cikin Jami'ul Usul wanda hadisi ne wanda yake da alaka da fitina ta kabari gaban karshe a cikin Al-Qur'ani Allah ya ambaci wannan fitina ta kabari wanda Allah ta'ala ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati ad-dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yabsa Allahu wa abanna wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yake yusabbitu Allahu alladhina amanu Allah zai tabbatar da wadanda suka yi imani bil qawli thabit lokacin da mala'iku suka yi musu tambaya to mu'mini sai Allah ya tabbatar da su da magana tabbatacciya fil hayati ad-dunya tun a duniya su tsaya akan aqida su tsaya akan istiqama wa fil akhirah hatta al-akhirah duk tambayoyin da mala'iku za su yi musu za su bada amsa in sun je lahira ma Allah zai yi musu tambayoyi su bada amsa wa yudhillu Allahu adh-dhalimin adh-dhalimin sai Allah ya kwatar da su ba za su yi tsaya akan tafarki ba a ranar alkiyama a cikin kabari ba za su iya amsa tambayoyi ba a ranar alkiyama ba za su amsa tambayoyin da za a yi musu ba wa yaf'alu Allahu ma yasha sai Allah ya aikata abin da ya so wannan dalili ne da yake tabbatar da mai azabar kabari da tambayar wa'annan mala'iku guda biyu munkar da nakir shi yasa manzo Allah ya kasance idan ya binne mamaci to yakan tsaya akan kabarinsa idan ya binne sahabansa yakan tsaya akan kabarinsa ya masa addu'a yace istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-taqbita fa innahu al-ana yus'al ku nema wa dan uwanku gafara ku nema masa tabbatuwa wajen amsa tambayoyin da za a yi masa domin shi a yanzu ana masa tambaya hadisi Abu Dawud ya fitar da shi isnadin sa Hassan Imam al-Hakim ya fitar da shi a cikin al-Mustadrak da lamba ta 1173 Zahabi ya wafaka masa hadisin Usman bin Affan radiyallahu anhu to wannan shi yake nuna cewa abu ne mustahabbi ne ga musulmi idan sun gama binne gawa to kar su tafi su barka da gaggawa su tsaya akan kabarinsa su nema masa gafara su nema masa tabbatuwa wajen amsa tambayoyin da za a yi masa domin wannan addu'a da za su yi masa za ta amfane shi domin addu'ar musulmi karɓaɓɓiya ce idan suka yi masa addu'a za ta yi masa amfani ba baro shi za su yi masa zo nan gida su zauna a kawo kuɗi mu yi sabta a kawo kuɗi mu yi sauke da la'ilu ba amfanin da la'ilu zai yi ba amfanin da wannan sauke-sauken da wane ne sadakar uku in kuje sai kwana uku za ku yi sadaka ai kafin nan ya cika shi ya sha shi guga to bayan kwana uku ya sai da aka yi kwana uku kace za a zo a yi sadakar uku kuma ai ya kaso kayan lokacin ai ya kaso mu ya ci duka kayan lokacin tun a lokacin da kuka binne shi za ku tsaya ku yi masa addu'a ta yi masa amfani ba sai bayan kwana uku za ku zo ku kuna wani tsugunan ƙarya dan a ba ku kuɗi ba gaskiya ba ne ba wannan to azabar kabari gaskiya ne mulhidai da mu'tazila su da suka yi inkarin sa shi ma kuma sun gina ne akan gurɓatattun hankulansu to wa'innan abubuwa duk abubuwa ne da suke da alaƙa da gaibi da hankali ba ka iya raskar yadda abin yake ko ka gano yadda haƙiƙanin abin yake buƙata abinda kake da buƙata kawai labari ya zo maka ta hanya ingantacciya ka samu aya alƙur'ani ta yi bayani ko hadisin manzon Allah ingantacce ya yi bayani to in aka samu hadisi ya inganta ya zama dole kai imani da wannan in baka yi imani da wannan ba to baka daga cikin wanda suke imani da gaibi rashin imani da gaibi kuma zai lalata wa mutum imanin sa gaba ɗaya domin dukkan imanin gaba ɗaya yana ginuwa ne akan imani da gaibi ina fata an fahimta anan zamu tsaya da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk babun bi qariba fasalin bi qariba yanzu daga nan zamu shiga bayanin tashin kiyama ne yanzu mun tsaya iya barzahu ku bar mu a barzahu kar ku kai mu kiyama in mun zo darasi na gaba ma shiga kiyamar mu gani Allah subhanahu wataala ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله.